daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama a gare ku baki ɗayanku masu jin mu yanzu haka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maritan Alhamis 17 ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya bin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
A kowace Alhamis dama shirin yau da gobe kan mai da hankali ne akan batutuwan kiwon lafiya da kula da lafiyar al'umma. Kuma yau mun yi babban bako yanzu haka a wannan zaure muna tare da ministan muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril wanda muke yi wa barka da zuwa da kuma godiyar karbar wannan gayyata ta mu.
Yawa to ranka ya dade muna maka sanne da zuwa.
To alhamdulillah ina godiya
kwarai. Yawa ma saurare ku kasance tare da mu nan gaba kadan zamu tattauna da shi. To kuma tunda muna tare da ministan muhalli tare da shi zamu tattauna akan alakar da ke tsakanin tsaftar muhalli da kiwon lafiya. Illolin rashin tsaftar muhalli a rayuwar dan adam da yadda al'umma da hukuma za su hada hannu wajen tsaftace muhalli da kuma sarrafa tulun bolar da jama'a ke hitarwa kowace rana. Da ma sauran batutuwan muhalli irin su canjin yanayi, zaizayar ƙasa da gurgusowar hamada da dai sauransu. Za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook akan wannan batu na tsaftar muhalli da lahiyar jama'a. Saboda haka ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku shirya tambayoyinku da za ku yi ma ministan muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril wanda gashi nan tare da mu a wannan zauri.
A Facebook mun yi muku tambayar cewa ta yaya jama'a da gwamnati za su tallafa wa juna don a rage yawan zazzabin cizon sauro da ma sauran cututtukan da ke yaduwa sanadiyar tulun bolar da ke taruwa a cikin unguwanni. Ga yadda kuka amsa mana wannan tambayar.
Yau da gobe, jama'a suna da rawar da za su taka kafin gwamnati ita ma ta dauki irin nata mataki. Kamata ya jama'a su rungumi aikin gayya don kauce ma cututtukan da ke yaduwa kamar su gyaran magudanan ruwa, gyaran bola da sauransu. Tun kafin damana ta sabka lokacin da wannan matsala za ta zama babba. Su kuma gwamnati, kamata ya su rinka taimakawa da kayan aiki wa jama'a don a taimaki juna. Sako daga Mujahidin Muhammad.
Babbar hanyar da jama'a za su tallafa domin kawar da cutar zazzabin cizon sauro da sauran cututtuka su ne. Mu yi ƙoƙarin ganin mun tsaftace muhallanmu tare da zuba shara inda gwamnati ta tanadar. A ɓangaren gwamnati kuwa, ta yi ƙoƙarin ganin ta riƙa kwashe sharar da ake tarawa da kuma samar da magunguna kyauta musamman a ƙananan asibitoci. Wannan zai taimaka wajen yaƙar cutar zazzabin cizon sauro da sauran cututtuka da rashin tsafta ke haifarwa. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa.
Yau da gobe Hausawa dai na cewa lahiya uwar jiki babu mai hushi da ke. Horhodowa da malaman duba gari domin tsaftace muhalli, samar da gidajen sabro da magungunan kashe kwari za su taimaka ainin wajen rage yaduwar waɗannan cututtukan masu nasaba da gurbatar muhalli. Sako daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki.
Yau da gobe hanyar rage zazzabin cizon sauro shine na ɗaya mu tsaftace muhallinmu. Mu riƙa share toilet namu da kwashe kwata da noma ciyayi da ke cikin gida da amfani da net ko gidan sauro a Hausance yayin bacci Sako daga Sale Muhammad Sale Damare, shugaban matasan Damare.
Hakika yau da gobe ta wannan bangaren akwai sakacin al'umma, domin ba gwamnati kadai ke da haƙƙin kula da lahiya ba. A'a, su ma kansu sauran mutane suna da nasu haƙƙin. A yau mahi yawancin mutane ba su damu da irin cututtukan da bola ke iya haihawa bane, kuma ga yawan rashin tsaftace muhallanmu. Sai dai mahita ita ce gwamnati ta dauki nauyin ba da magani a asibitoci kyauta tare da daukar dokar ba sani ba sabo ga duk wanda yake watsar da shara barkatai, sannan kuma mu dage damtse wurin yakar wannan zazzabi na cizon sabro. Sako daga Yahuza Sa'idu BK Kakihun.
Yau da gobe, idan dai har ana son a samu sauki ga wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da ma wasu cututtuka na daban, to fa ya zama tilas ga talakawa su gyara muhallansu da unguwanninsu ta hanyar gudanar da aikin gayya don sharewa da tara bola waje daya. Ita kuwa gwamnati ya zama wajibi gare ta ta aiwatar da wani shiri na samar da motocin kwashe shara ta kuma taimakawa talakawa da gidajen sauro. In aka yi haka, babu ko shakka za a samu sauki ga wannan lamari. Allah ya sa da mu da gwamnati haƙarmu ta cimma ruwa. Amin. Sako daga Yusuf Fufana Latsa da ke ƙauyen Tawa Nijar.
Idan har ana son magance matsalar tarin bola da mahi yawancin unguwanni da garuruwan muke fama da su, ya zama wajibi al'ummar unguwanni su tashi tsaye wajen ware lokaci in ma mako-mako ko wata-wata. Wanda babu wani ɗan unguwa da zai hita daga unguwar har sai an tabbatar da an ɗebe dukkan dattin da ya taru a waɗannan unguwanni. Sako daga Isa Ramin Hudu Hadija.
Yana da kyau a tsaftace muhallinmu ko nome ciyayin da ke kusa da gida. Kada a zubda shara barkatai, a dinga rage ganyaye da ke gida. ‘Yan environmental suna zaga duk inda akwai bola inda bai kamata ba sai a kwashe a kai bayan gari. Da yin haka za mu iya cimma buri a rage yawan sauro ko ina. Sako daga Musa Emmanuel.
Abin takaici shine ka ga bola a ko ina, a bakin lungu, a kan titi ko a tsakiyar titi, a cikin tsakiyar gidaje, a gehen asibitoci ko kuma a gehen makarantu ko a cikin kasuwanni, ko a ɗebo kwata, a tara ta a barta ta bushe, kai sai ka yi zaton ba ɗan adam ne ke giftawa ta wajen ba. Samuwar bola dole ne saboda harkoki na yau da gobe, sai dai yadda ake tahiyar da al'amarinta shine abin tsokaci a yanzu. Wani abin takaici shine yadda ake barin yara suke ta yin wasa a kan bola. Wannan zai iya jawo wa yaran su ɗauki cutar da idan ba ta tahi da su ba to kuwa za ta wahalar da iyayensu. Hakanan yadda za ka ga ana ba ma yara su zubar da shara idan an ɗebo ta daga cikin gidaje, su zo su watsar da ita wani lokaci a kan hanya. Su je kuma ba dole ne su wanke hannuwansu ba, su sai ɗan tamatsitsi ko kuma wainar hulawa da ake soyawa a nan kusa da bolar su ci. Sako daga Maryam Lawal Sokoto.
Gaskiya dole a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati da talakawa wajen tsaftace muhalli. Sako daga Sani Kainuwa.
Yauwa, masu saurare da watan kun shirya tambayoyinku kamar yadda muka gaya muku yanzu haka muna tare da ministan muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril wanda za mu tattauna da shi a nan kai tsaye da kuma tare da ku. Ku kasance tare da mu kuma ku biyo mu. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To ranka daɗe ministan muhallin Najeriya, muna maka sannu da zuwa wannan zauri namu.
Barka kai da Aliyu.
Ga tambayoyi na har sun fara shigowa, amma mu tambayar mu ta farko. Ka zo America Washington DC ka zazzagaya, ya ka ga muhallin America?
To, muhalli na America ba sai mutum ya faɗa ba, tsafta ita ke kan gaba. kuma ko ina ka zaga akwai kulawa da muhalli. Da ka ga duk inda akwai wannan bokitai na bolayen da ake zuwa shara, an karkasa su ta leda daban, ta gilashi daban, ta wani plastic, duk suna nan daban. Ba kamar yadda muka saba gani a kasashenmu masu tasowa ba, komai jibge su aure ake wuri guda. A nan sun ɗauki harkar muhalli da muhimmanci, don lafiya ita ce uwar jiki. So a kan haka dole ne ka yaba musu. Mu ma muna fatan mu yi ƙoƙari mu kai ga irin wannan hali da suka kai, insha Allah.
Yau, wato ga wata tambaya nan. Muhammad ɗan India, ya wanda yanzu haka yana biye da mu a Facebook, kuma tambayar shi ya ce, mai girma minista, barka da warhaka. Shin akwai wani shiri da kuke yi na dawo da shirin nan na environmental sanitation, wanda ba ƙaramin tasiri ya yi ba wajen taimakawa a tsaftace muhalli a wancan lokaci?
Ba shakka akwai shirye-shirye da dama. Wataƙila mai tambaya bai sani ba, a ma'aikatar raya muhalli ta tarayya akwai wata hukuma wadda ke kulawa da ma'aikatar duba gari. Wannan ma'aikata ita ce ke kula da duk wani mai ma'aikacin tsafta. Ita ke ba su rajista ta tabbatar da cewa sun zama ƙwararru kafin a bar su yi wannan harka na aikin kare muhalli. To idan mutum ya san yadda muke da, musamman a arewa, muna da hukuma na dogari wadda suke ƙananan hukumomi ne a zamanin NANA. To tafiya sai tafiya muka yi watsi da wannan al'amarin. Amma a da kowa ya san duba gari yana da ƴancin ya shiga gida. Akwai matansu wadda suke shiga har cikin gida su duba su ga wani irin tsafta ne gidajen nan ke da su. To ban sani ba wayewa da muka samu ne ya kawo wannan ci gaba ne ko baya ne, ban sani ba. Amma dai mun saki hanya, kuma yanzu muna ƙoƙari ne mu dawo da wannan. Bai fi sati uku ba yanzu da babban minista Amina Muhammad ta sanya hannu a sabon doka da aka yi na wannan duba gari. To duk Najeriya ina ganin duba gari da aka musu rajista a wurinmu ba su fi mutum 1,800 ba. In ka duba ka ga yadda Najeriya take da girma, ka ga wannan ba komai ba ne. So abin da muke so shi ne mu samu haɗin kan gwamnatocin jihohinmu guda 36 da Abuja, sannan da ƙananan hukumomi da muke da su duk Najeriya wurin 774. Mu tabbata abin da aka saba yin nan da an dawo da su. Ƙananan hukumomi su suka fi kusa da jama'a, su ya kamata su ɗauki wannan da muhimmanci, sannan gwamnatocinsu na jihohi su tallafa musu, mu kuma ba su kariya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugaba Buhari ke ƙoƙarin yi ta hanyar ma'aikatar kare muhalli ta tarayya.
Yawwa, da tambayar mu ta farko da muka yi maka, ka ga muhalli a nan kuma ka yi bayani gashi nan komi tsaf, kamar ma mutane ba sa ma zub da shara. Idan muka koma, kamar ba ma Najeriya kawai ba, yawancin ƙasashenmu, amma tun da ministan Najeriya ne, magana Najeriya muke, in muka duba za mu ga akwai matsalar dagwalon masana'antu, ga kuma tarin bola yawancin a ko'ina unguwanni, kasuwanni, kamar yadda wata mai saurari ta yi bayani yanzu. Kamar menene shirinku, shirin ma'aikatarku na sarrafa irin wannan dagwalon masana'antu da kuma wannan tilin shara, tilin bola da ake gani?
Akwai babban shiri da muke son mu yi, kuma satin da ta wuce da ni da minista ɗina mun tattaki har zuwa birnin Kano. Abin da ya kai mu, mun duba wani masana'anta wadda aka kafa na sarrafa wannan shara, musamman irin ledoji ɗin nan da robobi da mutane ke amfani da su, da mutum ya sha ruwa ya jefar da shi duk inda ya ga dama. Babu wani tsari a ƙasar Turawa. Ba wai ba su tara shara ba ne, sun fi mu ma tara shara, don kusan komai nasu abinci ne, abin sha, jefar da shi ake. Amma suna da tsarin inda ake zuba wa'annan shara, kuma da an tara su za a kwashe su nan take, ba za ka ma san cewa shara ya taru ba. To amma mu ba mu da wannan tsari, abin bakin ciki. Saboda haka kowa ya ci duk abin da yake so ya ci, kowa ya sha, jefar da shi zai yi a wurin ya wuce abinsa. To wannan masana'anta da na yi magana a Kano, haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da kuma ita ma gwamnatin Kano, don ta sa wata jari a ciki. Mun duba mun ga wannan wuri yana da kyau, kuma muna son a yi ƙoƙari a farfado da ita dama ba riga an buɗa ba to ai kokarin buɗe wannan masanantan domin ya nuna wa jama'a cewa fa wannan shara da ake jefarwa za a iya amfani da shi a samu arziki a jikin shara din nan so banda na Kano akwai su a jihohi da dama to muna ganin gwamnati ba za ta iya daukan wannan hidima ita kadai ba domin kuka ce za ka yi karshen ta lalata su za a yi saboda haka muke son tun daga kan karamar hukuma da gwamnatin jiha da kuma ƴan kasuwa masu zaman kansu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su tabbatar da waɗannan irin ƙananan masana'antu an tada su an shiga kwashi yaran nan mutane za su samu aikin da za su yi don ko leda kawai ka ce mutum ya tsaya yana cinta za ka ba shi wani abu in ya tara kaman nauyi kilo kaza za ka biya shi kaza to za ka ga mutane sun ɗauke shi da muhimmanci wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da muke so mu duba mu tabbatar da mu yi amfani da shi don mu kare muhallinmu.
A tsaftace muhalli kuma a samar da kuɗaɗen shiga ga masu yin wannan aiki.
Kware da gaske.
Sai kuma maganar yanzu ka yi maganar da gwamnati kenan. Ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasashen nan suka ci gaba nan da tashi na a nan tun shekara biyar ake koya mana ina za mu aje shara, ta yaya za mu iya tara bola. Yanzu haka yaranmu za ka ga sun je makaranta sun zo idan za mu saka kamar robar ruwa a shara su za su hana ka. Za su ce a ga wajen da za a saka saboda duk ko nawa suka samu suna kaiwa makaranta sai a ba su kamar a ce ranar Juma'a za ku iya zuwa da kayan bacci makaranta tun daga ƙananan shekaru ake koya musu muhimmancin wannan tsafta din nan to ta yaya za mu iya taimakawa mutanen mu su tashi da wannan dan su samu a hada karfi da karfe din da gwamnati ba lalle ba sai gwamnati ta ce ita ce za ta yi wannan za ta kare tsafta
ta yaya tun yara suna kanana a tusa musu wannan dabi'a ta tsaftace muhalli a
zakatansu ma su koya ba
to wannan abu ba sabo bane a wurin mu duniya na tuna muna kanana kaman shekaru 50 da suka wuce a makarantarmu ta primary dole ne kowane litinin sai ka zo an duba faratanka an duba riganka ka wanke ka aski da sauransu duk ana cusawa yara ne wannan aqida ta tsafta amma kamar da na faɗa da zu an saki hanya kokari muke mu dawo da su wannan abu din zai yi idan muka hada kai kuma tsari da muke so mu tafiyar da shi yanzu a makatan muhalli shine mu hada kawunan mu da sauran ministoci da ma'aikatunsu kamar misali in kana son ka samu yara da suke makaranta dole ka hada kai da makarantar ilimi na ma'aikatar ilimi to muna magana da wannan ma'aikatar lafiya wadda ita ce ko ke kulawa da asibitoci da malaman asibiti su ma dole ka sanya su a cikin wannan al'amari domin idan mata da suke zuwa asibitoci wurin awo ana musu lacca ana nuna musu muhimmancin tarbiyyar yara shi ma wani abu ne wanda zai tallafa mana kuma ya taimaka mana kwarai da gaske a tuna idan kaga ana maganan ma'aikatan lafiya to ta baci an samu rashin lafiya mu kuma aiki mu shine mu yi abun da zai hana wato rigakafi wanda yafi magani idan muna da kyakkyawan muhalli waɗansu abubuwan da ke zuwa ta hanyar cututtuka ba za su samu ba kwanaki mun shiga wani gangami da ma'aikatan lafiya lokacin da aka samu barkewar wannan cuta ta lasa fiwa wanda mun san beraye ne ta jikin su ake samu to amma gidaje nawa zaka shiga yanzu in ba su da magi a gidan watakila kar kai na suke da su da beraye a dakunan su to kaga idan aka san cewa wannan cuta tana zuwa ta hanyar beraye in ka kawar da berayen da ke gidajen mu to ka kai wani matakin raba jama'a da wannan cuta to irin wannan abubuwa shine muke so mu rinka yi kuma mun riga mun fara mun fara din kai da ma'aikatar ilimi mun da ma'aikatar babban birnin tarayya a cikin watan da ya wuce mun fita kamfe da shi minista da ita Jiha Amina minista dina mun fita mai wannan zagaye a garuruwa da ke kusa da birnin tarayya kuma za mu ci gaba da haka in Allah ya yarda muna ganin wayannan hanyoyi su za su tallafa wa jama'a su fahimci muhimmancin kare muhallinsu da kansu ba za su jira gwamnati ba kuma gwamnati in ta gani ita ma tana da haƙƙi don na fidda shara daga gidana na zuba su a bola a kofar gida babu mota da ta zo ta kwashe su kar ba ai komai ba gobe in na tara sharan ya taru ba ɗebe su ba ba zan damu da zuwa da shi inda ya kamata in aje ba kenan don inda na samu zan zubar don ba zan bar shara a kofar gidana ya taru ya fi sati guda ba to idan An ce ɓera na da wari, daddawa mana. An ce in daddawa na da wari, ɓera mana da sata.
Za mu dawo kan wannan batu na kwashe shara, amma ranka ya daɗe ga wani ya kawo ƙara sunan shi Babangida Rugga Kawo da ya ce mai girma minista. Ina Babangida ne, kin ga yawwa, ya ce mai girma minista. Wallahi yanzu ana hana mutane hita ne ba tsaftace muhalli ake yi ba, babu wani. Wallahi yanzu ana hana hita ne kawai zuwa ƙarfe goma ba wani sharan da ake yi.
To, mun san haka kan faru. Akwai mutane da tunda ba su ɗauki wannan abin da muhimmanci ba, gani suke kawai idan suka yi zamansu a gida daga ƙarfe 7 zuwa 10, da cewa 10 ya yi shikenan su kaɗa motarsu ko babur su fita su kama harkansu. Wannan yana iya faruwa, amma idan mutum ya san muhimmancin tsafta da kuma share muhallinsa ya kare su, ba zai kwanta a gida don an ce masa kare fita ya yi abin nan, kuma ba ma zai jira daga wata sai wata ba. So muke mu canja alƙiblar mutane su manta da wannan sharan wata zuwa wata, ya kasance kullum za a yi shara ɗin nan. Da muka yi wannan gangame watanni biyu da suka wuce a garin Kuje da ke Abuja, mun samu shugabannin ƙananan hukumomi da suka ce za su rinƙa yi kowane sati. To, wannan yana da tasiri, idan sun ci gaba da haka ko ina ka ɗauki wannan za a samu matsala ƙwarai da gaske. So, batun zama a gida wannan abu ne na ra'ayi, ya kamata mutum ya san cewa ba yana wa kansa ne, ba yana wa gwamnati ne, ba yana wa kansa ne, muhallin nan nasa ne. Idan rashin lafiya ta zo, shi ne zai samu rashin lafiya, kuma ba mu fatan haka. Gwamnati na da haƙƙi ta kare jama'anta, kuma abin da muke so mu yi kenan in Allah ya yarda.
Halima Ɗangiwa ta ce, na ga wani shiri na GEP wanda akan environment ne, ko kuna da masaniya a kan shi, na World Bank ne, kuma suna neman consultant da CBOs and NGO.
To, ba ni da masaniya a kan wannan, amma za mu bincika mu gani menene, inda akwai abin da za mu yi, insha Allah za mu yi.
Yawwa, game da magana kwashe shara, za ka ga ranka ya daɗe, an tila tarar sharar a kawo motocin a kwashe, amma matsalar kamar ba a ware wani wuri ba inda ya kamata a ce an kai wannan shara nesa da jama'a, inda kuma daga nan za a kwasa aje a sarrafa ta.
Wannan matsala ne, amma inda nake zaune a Abuja, na san akwai wani wuri da muke kira Pape, wadda akwai masana'antar sarrafa sharan nan. Abin bakin ciki da muka zaga kwanaki, duk na'urorin da ke wurin kusan an yi fitali da su.
Iran ka daɗe, to, Abuja ma kenan wadda cibiya kuma babban birnin ƙasar Najeriya, ballantana sauran garuruwa da birane, kuma har mu ce za mu shiga yankunan karkara.
To, wannan abu kamar da na faɗa tun farko, ba haƙƙi ce ta gwamnatin tarayya ita kaɗai ba. Ita ce uwa uba, tana da haƙƙin ta nemi ‘ya’yanta ta gwada musu hanyar da ta dace, su kuma wannan ‘ya’yan nata da jikokinta wato gwamnatocin jiha, su ma su ɗauki wannan abu da muhimmanci. Ba shi yiwuwa ka zauna Abuja ka kafa wa mutum doka ka ce tilas sai ya yi kaza, mutumin da ke Rivers ko Borno ko Sokoto dole ne wanda ke kusa da shi ya kasance yana da tasiri a kansa. Saboda haka shugabanninmu na ƙananan hukumomin nan suna da muhimmanci ƙwarai da gaske. Shin ƙananan hukumomin nawa muke da su yanzu wadda suke da ofishin duba gari kuma tana aiki yadda ya dace? Ƙananan hukumomi nawa muke da su wadda suke da motocin kwashe sharan nan, su raba su daga inda ake zubawa a cikin garuruwa su kai su bola inda za a tara? Ƙarin yawan jama'a yana da tasiri wurin yawan shara da za a tara. Idan ba a ɗauki matakin yin kwashe sharan nan kuma a kai su wani wuri ba, to fa matsalar nan za ta kasance tare da mu. Amma abin da muke so mu yi shi ne, ba wai a kwashe sharan kawai ba, a'a, a kai su inda za a sarrafa su. In ledoji ne, kowa ya san illar leda ba ta narkewa, ba ta dagargajewa. Saboda haka tana iya tsaya shekara 20 ko 30 ko ma fin haka, kuma illa ne a ƙasa, musamman wurin manoma. To, ina ne za a yi da waɗannan ledojin? Kamar da na faɗa da zuwa, akwai masanantu 'yan ƙanana da aka fara kakkafawa. Su ne hanyar da muke gani in an shiga sarrafa su. Idan jama'a suka fahimci cewa za su ɗebi ledojin nan su je su yi amfani da su samu kuɗi, na tabbata ƙarshenta sai kaga ana kokowa a kan wannan. Bayan haka, shauran abubuwan shara kamar su abinci da suka ci aka rage aka zubar, ana iya amfani da su a sarrafa su a samu taki wanda za a kai gona ayi amfani da shi. Duk wannan abubuwa gwamnati na da haƙƙin ta nuna wa jama'a masu hali masu kuma kwazo su gani su shigo ciki a tallafa musu don su dauki wannan abu din ya zama hanya ce ta jarin su ta samu abin da za su ci.
Irin wannan tsarin ka hanki tambaya wani Ali Isa yake gaskiya wani abu sai BBC Hausa. Mala Ali Isa BBC na kokari amma nan VOA ne sashen Hausa na muryar Amurka VOA Hausa. Kenan wannan yabo na VOA ne. To ci gaba.
Gaskiya irin wannan tsarin da ka faɗa ya kamata a ce mutane su fahimta kamar ko gwamnati ma ta fahimta ba za iya yi ba gwamnati ba za ta iya yi ba ita kaɗai dole sai ta haɗa da kafafen yaɗa labarai domin ko ƙasashen nan sai da ya zamo cewa tun daga cartoon din ƙananan yara aka fara nuna yanda ake sarrafa ita bola din da shara har ta zama abin samun kuɗi a nan. To wani irin tsari kuke ganin cewa za ku yi ku haɗa ƙarfi da ƙarfe da su ma kafafen yaɗa labarai ɗin wajen an ilmantar da al'umma cewa wannan fa ba wai kawai kwasar bola ba ce ba da akwai kuɗi da za a iya yi da zai iya taimaka wa manoma kuma zai iya taimaka muku har ma dabbobi saboda idan sun ci leda
da matasa da ke zaune ba su da aiki.
Ba shakka wannan daidai ne haka ne kuma muna kuma muku godiya domin wannan abu da muke yanzu. Shi ma hanya ne guda wadda yake tallafa wa jama'a don su san abubuwan da ya kamata su sani. Saboda haka mun gode da haɗin kai da kuke bamu wurin yayyada wannan al'amari. Abu na biyu shine kamar da na faɗa ɗazu ba za mu tsaya mu ce duk Najeriya za mu kafa masana'antun kwashe sharan nan da sarrafa su ba. Zai yi wa gwamnati wuya. Saboda haka masu zaman kansu 'yan kasuwa masu masana'antu suna nan kuma da yawa a Najeriya. In ka je wurin kasar Iko muna samun takardu da dama daga wurin jama'a. Mu a arewa ne bai fara ƙarfi ba tukun kuma muna son mu ƙara wayar da kawunan jama'anmu don su shigo wannan harka su fahimci cewa fa wannan harka ce ta kasuwanci kuma idan ka shigo ka manta da ɗoyin da za ka gani a wurin bola ɗin nan. Daga ƙarshe za ka shiga banki ne ka san shi ne kuɗi masu abun nan kuma za ka manta da wannan ɗoyin da ka samu. Saboda haka muna kira ga jama'a su fito su duba akwai ƙananan masana'antu da dama a ƙasashe da dama wanda suka fara yin wannan abubuwa kamar su China. Ba lalai sai ka je Turai inda komai ke da tsada ba. A gida kamar wanda muka gani a Kano mashin ɗin a gida aka yi su masu walda ɗin nan su suka yi su. Suka kafa iyaka an kawo lantarki an sa ɗan inji wadda za a amfani da shi. So abu ne wadda a cikin sauƙi za a iya sarrafawa daga ƙarshe idan ya bunƙasa to kuma manyan masu kuɗi su ma na tabbata ba za a bar su ba shigowa za su yi.
Yawa ranka ya daɗe a gurguje kamar matsalolin da suka addabi muhalli akwai misali kamar motsewar ko kuma ƙarancin hilayen noma akwai motsewar dazuzzuka ga zaizayar hamada ga gusowar hamada duka amma sai mu ga kamar kun yi mai da hankali akan tsiyayar mai kamar yadda mai yake gurɓata muhalli da kuma canjin yanayi da sauran abubuwan da sai mu ga ƙasashen turawa da suka ci gaba su suke mai da hankali akai muna da abubuwa kamar a Najeriya waɗanda suke buƙatar ku mai da hankali akai.
Eto ba haka din ne yake duka ba kamar misali ƙarshen shekara da ta wuce mun zaga Najeriya cikin kwana 7 tun daga Iko har zuwa Baga a ƙasar Maiduguri kuma ku sani cewa Baga din nan fa nan ne ake takurun yaƙi amma mun zaga mun shiga local government guda 7 a ƙasar Yobe. Me ya kai mu wurin don mu ga matsalan gurgusowar hamada da rairayin hamada da take ta binne ƙauyuka da wuraren shayarwa na dabbobi. So mun sa hankalinmu a ko'ina don duk inda ka je a Najeriya akwai matsalar muhalli. So ba za a ce a kan mai ne kawai muka ta'allaka ba. Abinda ya sa ake jin na mai saboda harka ne na manyan masu kuɗi kamfanoni kuma akwai jama'a da dama 'yan raɗin kare muhalli da suke taɓaɓato a kai. Amma ba yana nufin cewa su ma sauran ƙasa gefen Najeriya an ƙyale su ba ne. Su ma za a ba su dama yadda ya dace kuma in Allah ya yarda za a ci gaba da haka.
Yawa, to muna godiya sosai minista da ka samu dama muka tattauna da kai iyakacin wannan shiri kenan. Ma saurare ku huta lafiya sai gobe. Amurka na cikin ku a yau mutane na ba.